Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 20 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji cewa a kasar Ghana ana wani shiri na maye gurbin abubuwan zuba abinci da abinda shi kansa ake iya ci a maimakon roba da leda da kan gurbata muhalli.
An yi takeaway da na sachet water wanda in ka sha ruwan ka dama zaka iya cinye wannan abin. Misali in ka lura da muna da wani ice cream ko hazuma akwai shi kana sa cikin biscuit, in ka sha ice cream kana cin wannan biscuit din.
Har ila yau za a ji tsokacin masu ruwa da tsaki kan saka kasar Ghana a jerin kasashen da za su amfana da gudunmawar gidauniyar Rockefeller ga shirin Majalisar Dinkin Duniya na ciyar da yara da tallafa ma kananan manoma.
Ya mu manoma muna da matsaloli da yawa dangane da aikin noma da muke ma muna ganin in muka samu wani taimako makamanci haka zai taimaka mana sosai.
Za kuma a ji ƙarin haske kan yakin neman zaɓe da Atiku Abubakar, wato ɗan takarar jam'iyyar PDP ya kai jihar Oyo Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan wani aikin rigakafin cutar korona na musamman a ƙasar Kamaru. To sai dai ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba a muna ahuwa. To amma kafin nan ga Zahar Aminu Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a, wakilan kasashe 50 ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojan saman Amurka na Ramstein dake Germany domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Russia ta yi mata kusan shekara guda. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na shirin ganawa da takwarorinsa waɗanda a baya-bayan nan suka shiga cikin jerin ƙawayen ƙasashen yammacin Turai tun bayan mamayar da Russia ta ƙaddamar a Ukraine, inda wasu ƙasashe za su sanar da samar da ƙarin taimako. Ya zuwa yanzu Jamus da Amurka na shirin samar da tankunan yaƙi na Leopard 2 da Abrams da Ukraine ta nema. Austin ya ce za mu sabunta alkawarinmu na haɗin gwiwa don tallafawa Ukraine wajen kare kanta na tsawon lokaci, amma bai ambaci takamamman sabbin kayan aiki ba. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana ƙararar cewa abinda Ukraine ke bukata shine a samar mata da tankunan yaƙi na zamani. Jami'an soji na Somalia sun sanar a jiya Alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addan kungiyar Al-Shabaab 69 a wasu harhare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar. Kakakin ma'aikatar tsaron kasar Brigadier General Abdullahi Ali Anod ya ce a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin kasar da mayakan ƙawayenta tare da kuma abokanan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin Shabelle ta tsakiya sun kashe mayaka aƙalla 49. Ya kuma ƙara da cewa sojojin gwamnati sun kuma kwace makamai daga hannun kungiyar 'yan ta'addan. Dakarun haɗin gwiwa sun fafata da mayakan a wata gona a yammacin ranar Laraba, in ji Anod. Mun kai musu harin bazata ne a lokacin da suke sake haduwa a gonar Sheikh Kasim da ke kusa da yankin Dagahau da ke ƙarƙashin ƙauyen Hawadle a lardin Shabelle ta tsakiya na ƙasar, in ji Anod. A yau Juma'a, ƙasar Koriya ta Kudu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci, wanda shi ne ɗaya daga cikin manyan matakan yaƙi da coronavirus da suka rage a ƙasar. Hukumomin lafiya sun ce daga ranar 30 ga wannan wata na Janairu ba za a buƙaci mutane su sanya takunkumin ba, sai dai a asibitoci da shagunan magani da kuma cikin ababen jigilar jama'a. Kasar ta ɗauki wannan matakin ne bayan da aka samu raguwar adadin masu kamuwa da cutar a lokacin hunturu. Hukumomi sun ce sun shawo kan annobar. Ji Yong Mi, kwamishinan hukumar kula da cututtuka ta Koriya, ta ce tabbas za a iya samun karuwar lamura bayan canza dokar. Amma idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a Koriya yanzu, ba ma tsammanin za a samu wata babbar barkewar cutar. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu bayan rubtawar dusar ƙanƙara da ta binne motoci a wajen wata babbar hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa a Tibet ya kai 13, yayin da ake ci gaba da aikin ceto, inji hukumomi a yau Juma'a. Hotuna sun nuna yadda motocin haƙar dusar ƙanƙarar kusan rabin dozin suke tono dusar ƙanƙarar, wacce tarinta ya kai tudun mita 3, wato taku 10, a bakin hanyar motar ta ƙarƙashin ƙasa da ta haɗe da birnin Yanci da ke kudu maso yammacin Tibet da gundumar Medog. Tantanna tsaunin dusar ƙanƙara ya rufta a bakin hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa ne da yammacin ranar Talata, inda ta binne direbobi a cikin motocinsu. Yawancinsu suna kan hanyarsu ta zuwa gida ne domin hutun sabuwar shekara ta ƙasar China da za a fara ranar Lahadi. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya nanata gargaɗin da ya yi game da sauyin yanayi yayin wata ziyara da ya kai jihar California a lokacin da yake rangadin duba ɓarnar da ruwa da iska mai ƙarfi suka yi a baya-bayan nan. Shugaban ya yi alƙawarin bayar da ƙarin taimako daga gwamnatin tarayya tare da bayyana shirinsa na daƙile illar sauyin yanayi. Ya ce dole ne mu kashe kuɗi wajen ingantattun ababen more rayuwa don rage tasirin waɗannan bala'o'i saboda ƙaruwa suke yi. Shugaban ya ƙara da cewa mun riga mun ware kuɗaɗe daga dokar samar da ababen more rayuwa da na sanya hannu shekara guda da ta wuce.
To, Zahra Aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, a ci gaba da yaƙi da gurɓacewar muhalli a ƙasar Ghana, za a fara wani shiri na maye gurbin abubuwan zuba abinci da abin da shi kansa ake iya ci a maimakon leda da roba waɗanda akan zubar kuma sukan gurɓata muhalli. Daga Accra ga Ritwan Abbas da cikakken rahoton.
Waste composition of plastics.
Yanzu adadin sharan robobi ya kai kashi 17 cikin 100 na baki ɗayan sharan gida daga 1992 zuwa 2008 a har shekara ta 2019. Sharan gida na robobi ɗin nan ya kama daga kashi 7 zuwa kashi 2.8 a shekara ta 2008 da kashi 17 a shekara ta 2019. Ma'aikatar ta nuna cewar ana haɗiyar bishin robobin da yawa a dalilin amfani da robobi din da ake sa abinci ciki, abin da ke yi wa lafiyar bin adam lahani. Wata daraktan tsari na nuclear company mai sarrafan cimaka da ababa masu narkewa na kasar Ingila, Helen Stibet, ta ce roban sashi da ke ɗauke da melin ruwa 70 wadda kuma ake iya canye shi, yinsa ya haɗa da kashi 20 na ciyayin teku da wasu tsirrai, abin da ya saura na ciyayin teku kashi 80 nin aka saka wurin sarrafan pakin take away ne gushewa. Dalili da ya sa muke amfani da ciyayin teku shine yana da yawa cikin duniya, kuma yana saurin tashi, yana samar da iskan carbon, sa'an nan baya buƙatar taki ko ruwa mai kyau kan yi girma. Muna jin daɗin aiki da ciyayin na teku a matsayin kayan aiki. Na sadu da wannan malami da ya shede wannan sabon sarrafan sashen ruwa da abincin da za iya ci. Na yi masa tambaya a kai.
An yi takeaway da na sashe wata musamman shi aka fara yi, wanda in ka sha ruwan ka gara maka iya cinye wannan abin. Misali, in ka lura da muna da wannan ice cream ko hazuma, akwai shi, akwai an yi shana sa cikin biscuit. In ka sha ice cream kana cin wannan biscuit din.
Ko lalle yana da kariya ga abin da wata laboratory technician Haulata Yakubu take cewa.
Seaweeds, wanda ake ce ma sharin ruwan teku, yana da mahimmanci da yawa da ya mumuta ne muka yi amfani da shi ko muka ci, zai mana amfani jikin. Mun gano kamar yana da vitamins kamar vitamin K, vitamin B da kuma ions, minerals kuma kamar zinc da antioxidants, wanda yake tanyo. Kuma shi charin nan ma ko kai mutum baka ci ba ana gamawa kuma cikin abincin dabbobi yana ba dabbobi su yi lafiya ana sawa cikin kasa a fertilize wurin
wannan wani babban nasara ce wurin yaki da robobin sashin da ya addabi duniya Radwan Allah Muftar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Ritwan har yanzu dai muna Ghana inda za a ji tsokacin masu ruwa da tsaki kan saka kasar a jerin kasashen da za su amfana da gudunmawar gidauniyar Rockefeller ga shirin Majalisar Dinkin Duniya na ciyar da yara da tallafa ma kananan manoma daga birnin na Accra ga Hawwa Abdulkarim da cikakken rahoton
Samar yara 'yan makaranta miliyan 1 ne ake sa ran wannan shirin zai shafa kai tsaye a kasashe kamar Benin, Ghana da Honduras. A wani bangare na kokarin karfafa shirin samar da abinci a makaranta ga miliyoyin yara. Har ila yau shirin zai tallafa wa kananan manoma ta hanyar karfafa gwiwarsu wajen samar da abinci na cikin gida sannan ya wayar da kan masu dafa abinci a makarantu game da tasirin abinci mai gina jiki ga yara. A sanarwar da gidauniyar Rockefeller ta fitar ta bayyana cewa shirye-shiryen ciyar da makarantu zai taimaka wa yara miliyan 388 a duk duniya kuma zai tallafa wa aikin noma na yanki kasuwanni da abinci mafi inganci don samun lafiya da abinci mai gina jiki da ilimi a cikin wurare da ake fuskantar talauci manoma a Ghana dai na ganin shirin zai taimaka wa harkokin noman su
Abdulrahman Mustafa ina jin wannan abin in yazo manoma mun ji dadi kwarai don saboda a kowane lokacin an yi noma an kare abinda zaka taimaki kanka ma cikin zamantakewanka ma akwai wahala saboda yanayi na gona muka mun san lokaci to mun manoma so dewa an kawo abu haka yana taimaka mana wurin ababa da yawa koda kankani ne yana cika mana ido
gaskiya mun manoma muna da masaloli dewa dangane da aikin noma da mutuma muna ganin in muka samu wani taimako makamaci haka zai taimaka mana sosai ne in ka duba ta wurin sayin fertilizer ta wurin sayin chemicals da sauran da ainihin mashinoni da muke harvesting shi combine harvesters da sauran su duka masala ne ga mu manoma nan ainihin Ghana da Africa duk baki daya
Malam Jafaru Dan Kobiya mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci ya bayyana tasirin da wannan shirin abinci a makarantu zai taimaka wa yara haka kuma bangaren noma
wannan program hanyoyi uku na farko yana taimakon yaran makaranta sosai yana taimakon manoma sannan yana taimakon ƴan kasuwa yau in mun dubi tsarin da akai na wannan program ya cancanci a lura da yanda manoma ke noman su a kuma kawo su ya an iya a samu kungiya na manoma a gama su da makarantar yanda ke kusa da da nasu yanki
shirin abinci a makarantu kungiyar kasashe 73 ta himmantu wajen tabbatar da cewa nan da shekara ta 2030 kowane yaro a duniya ya samu abinci mai gina jiki Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra Ghana
to a gaida Hawa daga Ghana kuma bari mu ketara Najeriya inda za a ji ƙarin haske kan abubuwan da suka faru da kuma waɗanda suka biyo baya bayan da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya je jihar Oyo yakin neman zabe gwamna Shehi Makinde ya ki halarta kuma Atiku ya alƙawarin mayar da kudu maso yammacin Najeriya cibiyar hada-hada a Najeriya daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da rahoton
Dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar yayi yakin neman zabe a Ibadan inda yace zai mayar da shiyar kudu maso yammacin Najeriya cibiyar masana'antu sai dai Professor Bello Badana Jami'ar Sokoto mai fashin baki a Najeriya yace ba ta yiwuwa
dama wannan shi a babban matsalolin yan siyasa mu na wanga lokaci domin su samu kuri'a ko wani irin alƙawari suna yi wanda sun riga sun san haka Allah kariya duwa da kai baka iya cire cibiyar kasuwanci daga Kano ka ta wani wuri a Najeriya ko lokacin su tafa Balewa yana shugaban kasa Kano ne usun kai ba su yi NPC ba amma kuma Kano na aci biyar kasuwanci domin nan mutanen Cameroon za su zo Niger Chad daga nan har Mali to kuma in kai nan ga anan mutanen kudancin Najeriya su ma za su ko lokacin da aka kokari aka hana wutar lantarki domin kamfunan Kano su gurgunci bai hana za Kano zama ci biyar kasuwanci ba to aka ya alƙawalla ne domin yana son kuri'unsu ko kaka
Professor, to idan yace zai maishe ta cibiyar masana'antu fa?
To idan yace zai maishe ta cibiyar masana'antu, to su ko mutanen Arewa mi zai musu? Yawan kurigo gaba daya na waɗanda suka yi rijista yana Arewa ta Yamma. To babban abin da yau ya sha mu mun 'yan Najeriya kai manya-manyan abubuwa sha'anin tsaro da tattalin arziki, sannan haɗin kan ƙasa.
Gwamnan jihar Oyo injiniya Shehi Makinde ya kauracewa gangamin yakin neman zaben Atiku Abubakar sai Farfesa Yahaya Tanku Baba na tsangayar kimiyyar siyasa a jami'ar Sokoto yace hakan wata manuniya ce cewa gungun gwamnonin nan guda biyar ba su canza matsayin su ba.
Wannan yana nuni ga cewa wannan matsayar su wayannan gwamnoni biyar daga jam'iyyar PDP matsayar su bata canza ba, suna nan kan bakar su na jayewa da kuma kauracewa duk wani abu da ya shafi yakin neman zabe na Atiku Abubakar, muddin ba sulhunta ko aka biya musu bukatun su. Zamu iya cewa wani babban nakasu ne ga ita jam'iyyar PDP, ga shi dan takarar jam'iyyar PDP wato Atiku Abubakar, sane karfin da gwamnati ke da shi a cikin jam'iyya a jihar shi, da kuma tasirin da yake da shi cikin mutane, da kuma tasirin da yake da shi na amfani da karfi na mulki da ma'aikatu da na kuɗaɗe wayanda su ne ga al'ada aka saba amfani da su. To wannan abin da ya faru a jihar Oyo yana nuni da irin gagagar da aka ja tsakanin wayannan gwamnoni da shi kuma Atiku Abubakar.
Ba ka ganin cewa wannan ƙaurace ma gangamin Atiku Abubakar zai iya jawo mashi gwamnan jihar Oyo Makinde illa shi ma a zaben sa karo na biyu?
Lalle zai iya jawo mashi illa, saboda abin nan tafakan abin da ke faruwa a jihar Oyo shine ƴaƴan jam'iyyar PDP a cikin jihar Oyo sun rabu gida biyu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaida Hassan, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Hukumar lafiya a kasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar UNICEF da kuma OMS ta lafiya na duniya sun gudanar da allurar rigakafi karo na uku wanda ake gudanarwa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru akan cutar nan ta coronavirus wanda take addaban al'umman duniya baki ɗaya. Alhaji Habibu Inuwa ya yi daga cikin wanda ya karbi wannan allurar ta rigakafin ga abin da ya faɗa mini a yayin da ake zuru muka masa wannan allurar.
Na farko ɗaukan shi vaccine da na yi na farko, ni da kaina da na ɗauka da na bani tsamman zai mun aiki ba, ina tsamman ƙaryan turawa ne. Sai na ga cewa inda na yi sai na ji jikina, ni ma kaina da aka kwana biyu uku sai na ji ɗan ƙananan mashakun da nake yi da waɗansu mura, sai na ji sun bar ni. Na ce a shi abin daidai ne, maganan sunan haka ne yana aiki. To na biyu, abokanai nan da ba su ɗauka ba da muke waɗansu harkokuna da su, su a kwanakin nan kowa yana kukan cewa mura 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 mura, suka je likita aka yi musu tasiri aka kama musu cewa suna da wannan ciwon. Sai na taso na ce to gwamma na yi na uku. To da yi na uku yau ana tafiya kwana uku, wallahi malam awal atishawa da tari cas ya guje ni. Dama ne fama da wannan atishawa da tari wajen jai kamar shekara, amma da ne rigakafin nan na uku cas ya gudu. Kaji dalilin himman da ya sa na je na yi na ukun nan. Amma ni kan na roƙon dukkan al'umma kan wanda ba su samu suka yi ba su je ko na farkon nan a fara yi musu su gwada su gani za su ga himmansa. Kaji dalilin da ya sa na yi na ukun nan.
Alhaji Garba Abubakar ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a ƙasar Jamhuriyar Kamaru musamman a ɓangaren kiwon lafiya, shi ma ga abin da ya ce.
Tambayan da kai ina da fa'ida domin abin da ya sa abin da mutane ba sa ganewa yanzu zaben korona nan har yanzu dai ba a gama da shi ba. Abu ciwo ne wanda dole ya ba wa kasashen Afirka wa'anda ba su da karfi ya ba su tsoro, domin ya tashi dawowa wadda zai dawo mana da karfi. To shi isa kaga ita kungiyar kiwon lafiyar duniya ba ta ci gaba da tambayan cewa kasashen Afrika su ci gaba da yin wannan vaccine. Shi vaccine nan rigakafi ne, domin ko za ta zo ta same mu ya zama na cewa mun yi rigakafi kuma ba zai zo mana yadda muka fara ganin ta a shauran kasashe ba. Don kasan ciwo ne wanda dole mu ji tsoronta. Mu Afrika ba mu da kayan aiki, ba mu da kayan kariya, ba mu da komai. To shi isa kaga kasashen mu kasan Afrika, kuma mai kasan mu kasan Kamaru yace ayi kokari mutane su jirki wannan allurar rigakafi sabila da kariyan wannan cuta. Amma ba ce dole dai akan al'umma ba, aka ce wanda ya yadda ya yi wannan allurar rigakafi, wanda yake kuma kada a tilasta masa. To kaje rigakafin da kasan muka mu yake domin mu kare al'umma, kuma ya zama dole ne akan mai kasa kare al'ummansa da abin da yake cikin kasarsa.
Shugaban kungiyar gudanar da allurar rigakafi na cututtuka a kasar jamhuriyar Kamaru haɗi da coronavirus din Alhaji Baba Mustapha shi ma ya yi mini ƙarin haske kan irin yadda ake gudanar da allurar rigakafi a kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Yanzu ga sunan muna shi daga kafin yi na corona na uku, muna daga kafin na corona na uku domin cewa kasan Kamaru tun ga cewa dewa ba su yi ba, to shi sa yanzu kuma dewa kuma su amince kuma suna zuwa ana yi musu wannan alluran din.
To amma wannan karo na uku ne,
wannan karo na uku ne da abin da ya sa, domin na biyun nan kasan mutane dewa su sa siyasa a ciki, domin to bangaren su sa Kamaru ta fadi cewa gwamnatin kasan Kamaru tana da kashe al'ummanta. Ya gwamnati kashe al'ummanta da wa zai zauna, da kuma zai ba mai iko? Shakinan dewa suka fahimta cewa lalla waɗannan maganan da yake nan maganan siyasa ne, kada sa siyasa ya bata kasa. To shi sa dewa kuma suka kawo suka tsita gara yanzu kan gara mun yi.
To amma an ce akwai wani kuɗaɗe da ake barawa na corona idan mutum ya allura, shin akwai kashin gaskiya wannan ko kuma
ba kuɗaɗen da ake barawa? Wato tun da farko ne wannan suna kiran shi filet sosiyo. To wannan filet sosiyo din domin wancan na farkon nan kasan dewa an zauna gida ba yi wani kasuwanci ba, shi da wuce a tun da yake haka ne gara an taimake mutane talakawa kadan kadan. To wannan kudin din ma nawa ne? Jaka ɗari da 90 ne da 90. To cikin jaka ɗari da 90 na raba shi kashi uku yake yi, a baka 45, na biyu kuma a baka 45, na uku ne kuma ake baka gumiyan din gaba ɗayan din.
To yanzu an ba wa kowa da kowa wannan kuɗi a karo na uku nan ko kuma a kowa da wasa?
Wannan karo kan ba mu kowa ba, wannan karo kan ba mu kowa dala ba. Abin da ya sa domin da akwai wata kungiya ne tana taimakon telekoki, yana taman cewa kungiyan corona ba kungiyan corona ba ne, wannan kungiyan din daban suke na development ne wadannan.
Amma ana zargin ku cewa kaman kun kwanta akan wannan kudaden?
Sam ba wani kwanciyar da muka wannan kudin din, ba mu yi ba sam, kada wani cewa an kwanta akan kudin din, ba wannan kudin ba ne. Wannan wani sashin development da suke ba da kudi ma telekoki domin cewa taimake su.
Shugaban shiyoyi uku na kasar ta Kamaru shi ma ya yi min ƙarin bayani ga abin da ya ce a cikin wannan hirar da muka yi da shi.
Malam Ibrahim barka da.
Barka da
rawa. Gashi kuna ta wannan aiki na allurar rigakafi karo na uku kan maganar coronavirus.
Hakika
ya mutane suna karban wannan allurar?
Hakika mutane suna karba. Yanzu haka ma da kake min wannan tambayoyi daga gidan fursu da nake, duk ƴan cikin gidan kurkukun din suna ta yin allurar din na rigakafi. Don shi allurar rigakafi a kasan Kamaru ba wai a kasan Kamaru shi cuta yake ba, mutanen da suke zuwa daga kasan waje suke zuwa ziyartar ƴan uwansu a nan su suke saukowa da cutattakin din nan. Dan nan da babu, yanzu an samu mutane 55 da suke dauke da wannan cuta ta tikin din.
Sababi kenan?
Sababi. A zuwan ƴan Turai da suke zuwa hutu ziyara. To wannan ne
kasancewan an samu mutum sama da 55 wanda suke dauke da wannan cuta. To ya kake ganin al'umma an da kuke bin gida-gida da kuma da jinyari domin gudanar da wannan allurar, ba a yi muku wani korafi?
Ba korafi. Waɗansu dai su ce su ne ga su yi dose normal ba da su yi ba, waɗansu kuma su ce su na farko kenan magon ma yi musu saboda rigakafi ne, karabin ya zo ya ɗauke su ba zato ba tsammani.
To amma akwai wani kuɗaɗe da aka ce an bayar akan wannan cuta ta corona, shin yanzu ba kuna mika wannan kuɗaɗen ne ko kuma?
Batun kuɗi ni ban taɓa jin batun kuɗi da aka bayar a raba ma jama'u ba. Wasai tun da nake cikin wannan kungiya na shi vaccine a ƙasan Kamaru ba taɓa mika mini wani kuɗi a ce ku raba ma jama'u ba. Kudin da jama'u suke magana an mika raba ba mu san daga ina fito ba don bai bi ta hannunmu ba ma mu.
To amma kana ganin wani allura kyauta kuke yi ko kuma ana biyan waɗansu kuɗaɗe ne ga kuna karɓan kuɗaɗe a hannun talakawa?
Ba dala da ake karɓa a hannun talakawa, taimako ne da ake kawo mini a taimaka ma jama'unmu, a taimaka ma 'yan uwa dukansu gabaki ɗaya. Ba dala da ake karɓa gurin kowa, allura ta banza ce.
Alhaji Aldanashi ɗaya daga cikin 'yan adawa a ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma ya tofa albarkacin bakinsa ga abin da ya ce.
Wani abin na ƙasashenmu na Afirka ko kwance na ƙasar Kamaru ma tukuna a keɓance ma kan kawo ma Afirka gaba ɗaya. Wato yana kasancewa ne waɗansu allurori irin na rigakafi haka, wato ba mu ake yi shi kaman kyauta. Na korona nan shi kai da cewa daga binciken da muka yi kai da cewa bayan an ba mu shi kyauta da ko ni ɗan kuɗi kuma da ake ƙarawa a kai kaman dai wato cutar ɗin dama. Wani siyasa aka fara yi da shi da wannan cutar ne akan cewa yanzu shi zama muna kaman dole ne wato duk wannan allurorin da aka ba mu na rigakafin ya kasance ya kare a wani lokaci. Wato duk an soka sai kaga cewa kan lura aka ga irin soka wanda suke ma mutane sai su soka maka su dauki kuma shi dan kwalban din wanda da ruwan yake ciki sai su mayar a cikin fosan shi kaman dai wato ana lissafi. Wato dai a takaice mu a siyasance mun ga cewa ba wai domin cutar korona na nan ba ne kuma wato wannan je kasance ma gaskiya al'amarin kenan wato ya fito wato ita cutar korona nan kamar kikkiro ta aka yi saboda samu waɗansu kuɗaɗe kuma raba mu waɗansu irin mutane da kuma waɗansu amfanin da za a yi ko kuwa samu wani dama hallakar da al'umma da yawa. Domin da mamaki a ƙasar Kamaru ka san kuɗaɗe dubunai biliyar kuɗaɗe da aka sata a al'amari aka wannan al'amarin cutar ne. Aka yi bincike aka samar da irin kuɗin da ya ɓata da irin kuma waɗanda suka ɗauki waɗannan kuɗin aka tura ma shugaban ƙasarmu na Kamaru wannan takardar. Ake ce an yi bincike an ƙare ga wanda suka sati kuɗi ga daidai adadin kuɗin da suka sata sauran shugaban ƙasa kawai ya ba da baki. Wato a kira su a kotu a tambaye su me kuka yi da wannan kuɗin me yasa kuma kuka ɗan kuɗi.
Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan.
Bai bari na ji daɗi ba, uban na za yaron zamani bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo
wannan haka yake. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Jama'a wakilan kasashe 50 ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojan saman Amurka na Ramstein dake Germany domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Russia ta yi mata kusan shekara guda. Jami'an soji na Somalia sun sanar a jiya Alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addan kungiyar Al-Shabaab 69 a wasu harhare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar. Kakakin ma'aikatar tsaron kasar Brigadier General Abdullahi Ali Anod ya ce a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin kasar da mayakan ƙawayenta tare da kuma abokanan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin Shabaab ta tsakiya sun kashe mayaka aƙalla 49. Ya kuma ƙara da cewa sojojin gwamnati sun kuma kwace makamai daga hannun kungiyar 'yan ta'addan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi da kuma injiniya mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.